This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 5 ga watan Yuni. To biyo bayan wani murni da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya baiwa ministan kuɗi da ya gabatar masa da tsarin biyan albashi mafi karanci don dubawa. Mun tuntuɓi masanin tattalin arziki Yushu Aliyu don yayi mana fashin bakin wannan al'amari sai ya ce.
Abin da muke neman su kalla shine su duba irin fahon farashin da ke cikin tattalin arzikin ƙasa da irin buƙatu wanda ma'aikaci yake da shi mafi ƙaranci da kuma irin abubuwan da tattalin arzikin ke samarwa.
Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda Suleiman Barma ke gabatarwa, inda yau shirin zai duba wata ganawar da aka yi tsakanin shugabannin masu bukata ta musamman da kuma gwamnatin Niger. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku kan tasirin da kuke ganin albashi mafi karanci zai yi ga 'yan Najeriya da ba su aikin karɓar albashi. Lambar wayar da za a kira ita ce 202-980-6850. Amma kafin nan dai ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Daruruwan mutane ne suka taru a tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Jamena a yau Laraba domin tarbar ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Gwamnatin ƙasar Chad ta ce ta tattaro farar hula domin tarbar Lavrov ne saboda shine babban jami'in wata ƙasa na farko da ya kai ziyara ƙasar bayan rantsar da Muhammad Idris Deby a matsayin shugaban Chad da kuma kafa sabuwar gwamnati wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin riƙon da aka kafa tsawon shekaru uku a ƙasar da ke tsakiyar Afirka. Daga cikin waɗanda suka je tarbar wakilin na Rasha har da Immaculate Jaida, wata 'yar kasuwa 'yar shekaru 38. Jaida ta ce tana sa ran Rasha, wacce take ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi noman alkama da sarrafa ta zuwa ƙasashen duniya, za ta baiwa Chad na'urori tare da koyawa ƙasar fasahohin noman zamani. Chad dai tana da manoma da isassun gonaki na noma alkama da shinkafa da masara da kuma kiwo, amma tana fama da ƙarancin abin sawa a baka. Ta ce tana sa ran Rasha za ta taimaka wa Chad wajen samar da ingantacciyar wutar lantarki ga kashi 90 cikin 100 na al'ummar ƙasar. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Laraba, gwamnatin Chad ta ce Lavrov zai tattauna akan hanyoyin yaƙi da ta'addanci masu inganci da inganta hulɗar soji, diplomasiya, tattalin arziki da kasuwanci tsakanin Chad da Rasha. Sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama a tsakiyar Gaza, yayin da a yau Laraba suka sanar da fara kai farmaki a wasu wurare biyu. Sojojin sun ce suna kai harin ne akan wuraren 'yan ta'adda, ciki har da sansanin soji da wurin ajiyar makamai da kuma wani ginin ƙarƙashin ƙasa a Da'ir al-Bala da Buraij. Mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai sosai a cikin dare. Rundunar sojan Isra'ila ta kuma ce tana ci gaba da kai farmaki a kudancin birnin Rafah. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ziyarci wani yanki na arewacin Isra'ila a kusa da kan iyakar ƙasar da Lebanon, inda sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah ke musayar wuta kusan tun da aka fara yakin Gaza, kuma ana fargabar rikicin zai faɗaɗa a yankin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa dakaran Rasha sun kai hari cikin dare da jiragen sama marasa matuƙi guda 22, yayin da jami'a a yankin Mykolaiv na Ukraine suka ba da rahoton cewa gidaje sun lalace. Rundunar sojan sama ta Ukraine ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun kakkabo dukan jiragen marasa matuki guda 22 a yankunan Mykolaiv, Dnipro, Kherson, Poltava da kuma Sumy. Vitali Kim, gwamnan yankin Mykolaiv, ya faɗa ta Telegram cewa tarkacen jiragen sun lalata wani gida gaba daya, sun kuma shafi wasu gidajen guda 10, sai dai babu wanda ya jikkata. Philip Pronin, gwamnan Poltava, shi ma ta Telegram ya faɗi cewa harin na Rasha ya jikkata mutum guda, ya kuma lalata wata masana'anta. A Dnipro kuma gwamna Sarhi Lysak ya ce harin na jirgin sama mara matuki ya lalata gidajen zama guda 5 da gidajen gona guda 3 da wasu layukan wutar lantarki. A ƙarshe, haɗakar jam'iyyun da ke ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Indian Narendra Modi ta lashe zaben majalisar dokokin ƙasar da ɗan rinjaye, amma nasarar da 'yan adawa suka samu ta sa yawan mambobin jam'iyyar Modi raguwa, abinda ke nuna cewa farin jininsa na dasashewa bayan shafe shekara 10 akan karagar mulki. Jam'iyyar BJP ta Modi tare da abokan haɗakarta sun samu kujeru 294 daga cikin kujeru 543 a majalisar wakilan ƙasar. A cikin wani saƙo da ya sanya a shafin X, Modi ya ce jama'a na da ƙwarin gwiwa akan jam'iyyar NDA karo na 3 a jere. Wannan wata babban nasara ce a tarihin Indiya. Modi ya tabbatarwa jama'a cewa za su dora akan kyawawan ayyukan da suka yi a cikin shekaru 10 da suka wuce don cimma fatan jama'a. Jam'iyyar National Democratic Alliance, wato NDA, ita ce jam'iyyar haɗakar da ke ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar BJP.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda ba a rasa ji ba, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci ministan kudin Najeriya Wole Edun da ya gabatar masa da tsarin biyan albashi mafi karanci don dubawa. Don haka mun tuntubi masanin tattalin arziki Yushau Aliyu don ya mana fashin bakin wannan mataki da shugaban Tinubu ya dauka na kawo ƙarshen takaddamarsa da kungiyar kwadugon Najeriya NLC don ya wato masu jin wato sashin Hausa na muryar Amurka su fahimci abinda ake ciki. Sai ya ce
wannan umarni da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi umarni ne wanda ya nuna cewa shi shugaba ne, sannan kuma ya sake tabbatar ma 'yan ƙasa cewa idan ba a ga wani abu ba to kaga shi din ne dai za a tuntuba. Sannan kuma shi shugaba Bola Ahmed Tinubu shi ne ya fara yin alkawari bayan an zabe shi a 2023, ya yi alkawarin zai samar da wadataccen albashi ga ma'aikatan Najeriya, wanda kuma a yanzu din nan shekara ɗaya curke nan ana ta kai komo wajen samar da mafi ƙarancin albashi ga 'yan Najeriya. Saboda haka umarni ne wanda yake cike da ma'anoni da yawa.
Ganin cewa ba ma'aikatan gwamnati ne kadai ƙarin albashi zai yi tasiri kansu ba, a ganinka nawa ne albashi mafi ƙaranci da zai yi adalci ga kowane ɗan Najeriya?
So shi dai wannan kwamiti da aka samar na kokarin samar da mafi karancin albashi, akwai gwamnonin jihohi a ciki, akwai wakilan gwamnatin tarayya, sannan akwai wakilan 'yan kasuwa ko kuma duk waɗanda suke da ayyuka a cikin tattalin arzikin a wajen gwamnati. To kaga an samar da cikakken wakilci a cikin kwamitin. Abinda muke neman su kalla shine su duba irin fahon farashin da ke cikin tattalin arzikin ƙasa da irin buƙatu wanda ma'aikaci yake da shi mafi ƙaranci wanda zai iya rayuwa a matsayinsa na ɗan ƙasa, da kuma irin abubuwan da tattalin arzikin ke samarwa.
A ganinka rage biyan masu riƙe da mukamin siyasa kamar sanatoci da dai sauransu ɗumbin albashi da allowance zai taimaka ma tattalin arzikin Najeriya da ma samar da kuɗin biyan ma'aikata yadda ya kamata kamar yadda wasu ke hasashe?
wato duk kokarin da zaka yi kace a rage albashin da aka riga aka samu ma ƴan siyasa wanda ƴan siyasa ne da kansu suka samar da waɗannan muhalli tun bayan dawowa turbar demokradiya 1999 har zuwa yau da kuma yanda aka yi ƴan siyasa suka yi amfani da wannan hukuma wacce take kayyade rabon arzikin ƙasa da kuma tsarin albashin manyan ƴan siyasa wato revenue mobilization allocation and fiscal commission ba yanda za a yi kace a dauki abin da aka riga aka yi doka kuma kai tunanin wanda suka yi dokan za su sake yin doka da abin da zai rage abin da suke dauka saboda su din ma kullun abin da suke kallo a cikin tattalin arzikin ƙasar shine yadda ita rayuwar su za ta inganta harkan siyasar su inganta amma a bisa shawara zuraba arzikin ƙasar ne dole ya kamata ita wannan hukuma ta rinka dubawa nan gaba ta rinka duba manyan ƴan siyasa ta kuma rinka duba irin dukiyar da ya kamata a ware musu a ware ma jahohi a ware ma kananan hukumomi sannan a ware ma kowanne irin jami'i da zai fito ta sifar siyasa wannan ne shi nake kallo
ina mafita game da yawan yajin aiki a Najeriya wanda kafin asasanta kasar kan yi dimbin asara
to shi dai yajin aiki ba za a ce za a yi bankwana da shi kwata-kwata ba saboda tsare-tsaren kungiyoyin kwadigo tsare-tsare ne da ya nuna akwai matakai daban-daban da sukan dauka wajen samun biyan bukatu waɗanda ya shafi ayyukan da suke gudanarwa saboda canjin yanayin aikin ko kuma canjin yanayin tattalin arzikin ƙasa ko kuma canjin yanayin a mu'amala tsakanin ma'aikaci da wanda ya dauke shi aiki sai dai abin da muke ta gani zai taimaka shine duk yarjinoyi da aka shiga da ƴan kwadugo to a tabbatar an cimma an shiga yarjinoyin da ake da yaƙini za a iya aiwatar da su
Malam Yusha'u Aliyu kenan wani masanin tattalin arziki a Najeriya akan wannan batu na yadda karin albashi mafi karanci zai shafi waɗanda ba su karɓar albashi za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku anjima kafin nan ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma A makon jiya an ji yadda hukumomi da kungiyoyi ke tantaunawa kan hanyoyin kaddamar da wata katin alfarma domin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger wato carte d'égalité de chance a faransanci wacce za ta kara wa nakasassu damar samun gatanci a fannoni da dama to amma kafin mu kai ga wannan batu a yau din za mu fara ne da ganawar da aka yi a tsakanin shugabannin nakasassu da shugaban majalisar CNSP General Chani shugaban kawancan kungiyoyin masu bukata ta musamman na jihar Yamai Habibu Abdullahi ya bayyana wa wannan shiri makasudin wannan haduwa
masu bukata na musamman na Niger mu yau ba mu da wuri na dindindin wanda za a cewa gashi yau eh aka zo za a ganin masu bukata na musamman ga wurin su da dindindin da tasiri din su na kaga wannan
kamar office
babba wanda za a cewa gashi namu ne na buna ta mu don kaga wannan akwai matsala dole muka kai wannan kuka muke son to a sama mana wannan wuri na dindindin to kuma kashi 80 cikin 100 yau sai muga duka mutane ne masu kokari su yi aikin hannu su akana su gudunmuwa don daukar da kansu da kansu zaka ganin mutane irin yadda suka ba da goren baya na aikin hannu da kuma irin aikin hannu na kalite don kunan ma muna son a ƙara bunƙasa wannan aikin hannu wannan masu aikin hannu su aikin da suka yi na hannu ya zamanto zai ci da su zai kuma dauka iyalin su ne san ci hanyar bara na uku shine babban asusun namu wanda aka ce ma fundus wuce ne na person handicap wanda ke kawo tallafi na taimaka ma mutane masu nakasa sai ya zamanto wannan fon an kace su tun 2018 kaga wannan babban bakin ciki na wannan fon din shine aka taimaka ma masu aikin hannu shine aka taimaka ma mutane masu neman ilimi mai zurfi su ne aka taimaka ma mutane da yawa ta fanni iri-iri akwai mu da doka da ta ba mu kashi 5 cikin 100 na dauki ma'aikata to wannan dokan muke son a tabbatar da ita a zamanto masu bukata na musamman masu ilimi in dai ka kai ka da ilimin ka ka da aikin ka ka iya aikin ka to a dauke ka aiki e dokar ta yi aiki tsakanin da Allah har ya zamanto da sanki fusan ma ta kai ko dipusan kashi 10 cikin 100 shine mu a babban kokan da muke son a kara yi muna wannan abun akwai wata doka kungiyoyin kasake da kasa sun ka samu laluwa in Marrakesh wanda document ne wanda shi ma zai kama ma mutane kaman waɗanda ba su gani ko waɗanda da hannu wanda ya zamanto ka samu matsala ta hannu wanda zai dawo cikin wannan document din akwai abubuwa da yawa na tallafi wanda zai zamanto mutane za su samu a samu ayi maganin waɗannan matsaloli nasu duka don wannan doka duka mun kwatanta mishi ga irin matsalolin da muka taimaka kai ma shugaban kasa kuma muka tattauna bisa kan haka nan
to idan muka koma kan katin da ake shirin kaddamarwa shugabannin na kasassu na kasa sun dukufa da ayyukan waye kai a game da batun cancantar mallakar wannan kati mai hangen samar da daidaito a tsakanin mutanen da ke da tawaya da sauran jama'ar Niger wannan na matsayin rigakafin dukkan wani yunkurin kutse daga waje ganin yadda sautari ake samun masu saka rigar na kasassu a lokutan da wata gajiya ta samu asusun UNICEF da ke fafutukar ganin yaran da ke da tawaya sun mori yancin da dokokin kasa da kasa suka yi tanadi wa yara kanana na ban diddigin wannan shiri ga ci gaban hirar da muka yi da Sido Nuhu Umaru na gamayyar kungiyoyin Federation ta kasa
UNICEF ya dauki alkawarin ya dafa ma gwamnatin Niger domin aiwatar da wannan katin kuma mata da yara su ne na farko ma wanda za su yi kwarcin gajiyar wannan katin za a evaluate a tantance mata da yara 4,550 wanda za a ba su tallafi na shekara 3 kamar in an tantance su za a fara ba su kartunan wannan degalite de chance sannan kuma a tallafa musu har shekara 3 wanda wata zuwa wata za a yi musu cash transfer kamar kuɗi na za a turo musu yara su samu daman su tafi local mata kuma su samu dama su yi ayyuka kamar sabuni da ayyuka dai idan project din ya kare suna iya daukar nauyin kansu da kansu so mu abin da muka sa gaba shine waya kanun masu hannu da shuni su kara ba da taimako ga gwamnati saboda gwamnati ta samu ta idadda alkawarin ta dauka da mutane masu nakasa na biyu shine waya kanun mutane masu nakasa su kankansu domin su kula da wannan katin kuma su yi aiki da shi a cikin yanda doka ta tsara kun san a hakikanin gaskiya da dama ana dokoki ana ba kuma mutane masu nakasa wadansu alhurma amma wata rana sai gani ɗan ba ta gari za su kama alhurman mu nan da aka ba mutane masu nakasa sai su ta amfani da shi a lokacin su ba su da wata nakasa misali zan dauko maka kaso da aka ware ma mutane masu nakasa in kamar za a dauka ma'aikata a cikin ma'aikata 100 za a ware ma mutane masu nakasa kaso 5 to malam Sulai wata rana sai ka gani wani bai da wannan kasa amma kawai dan san banza sai ka ga yazo a lokacin ne zai fara neman mu an ya nemi captain ta mambobin mu domin ya je a yi mishi certificate na shi na kasashe ne kai har da certificate na ƙarya ma muka saba gani wanda aka ma mutane wai su na kasasu ne domin su ci amfanin wannan kada wani mutum ya samu kafa ya shiga domin yayi umfani da wannan katin saboda katin nan gwamnati na hudda arziki ne domin tabbatar da shi to wannan shine muke kira ga babban murya ga mutane su masu na kasa idan Allah ya tabbatar da wannan katin mu zaman to mu dukan masu tsaron wannan katin ne domin kada wani ya samu yayi umfani da mu ya barnata mana kuɗi na gwamnati
So, masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin bakin mu Siddo Nuhu Umaru da Habibu Abdullahi dake birnin Yamai a jamhuriyar Niger sai producer Julie Lazarus Grisham ni sile mumuni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya
To gaida Suleiman so yanzu fa lokaci yayi da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda ake ganin ƙara albashi mafi karanci zai shafi ƴan Najeriya da ba su karbar albashi kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce 2-6-0-6-5-0 muna sauraron ku da alamar akwai kira daga Niger wake kallai
Allo assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Babban mai sauraron ku Abdu Sakko Ungwar Wada ta kawo shi Muro Niger.
To Mallam Abdu Munajin.
Eh to ra'ayina da zan bada duka ga zance wannan na karamcin albashi wanda za a ba kamar ma'aikata wanda da karamin wanda an ka diba kuma an kai nazari to sai mu ce lalle wannan tsarin da an ka dauko yayi daidai tun da shawara ce wanda za ta kohwane ƴan ƙasa amma muna so bismillah kamar yanzu a tsaya a yi nazari a diba a gani wanga hali da ƙasa take ciki na tsadar rayuwar ga kuma gaci tattalin arziki ya ja baya kenan ya kamata a diba a gani inda matsala take a ƙara bunƙasa mu kuma samu abinci don talaka shi ma ya samu ya rage wata wahala
to mun gode daga Niger kuma bari mu zo Najeriya Jigawa wake kallai daga jihar Jigawa to muna jin ka
to gaskiya wannan karin albashi da akan kwadago suke fama mu wadan mu suke suna dan kansu ne
domin
idan dan talaka suke kamar wannan tsadar rayuwa ta al'umma sai ai magana akan ta amma su tukan suke mu wadan mu suke ba
to baka ganin idan aka okay to mun gode da ra'ayinka daga jiga bari mu kada karayi wake kallai a karayi
Mansur ne da kara a Kano.
To muna jin ka.
Hello?
Muna jin ka daga karaye. Wake kallaye daga karaye.
Mansur da Kagawo.
Muna jin ka Malam Mansur.
To abin da ya kamata yan kwatago su tun lokacin da aka ganga tallafin man sai ya kamata a ce. Ya kamata a ce sun yaji haiki. Hello?
Eh muna jin ka. Me yasa ka ce haka?
Yawa saboda shi ne ya shafi kowa da kowa a kasar ba wanda ya za a yi shafi sai su ban misali a cikin ya ma'aikatan kwata-kwata su nawa ne a kan mutanen da ke Najeriya.
To mun gode na karaye daga nan kun bari mu kada fatakwal wake kan layi a fatakwal.
Kama da kun kana magana da Balaya da Kungu daga Fatakwal mutumin daga state mara da local kama.
To menene ra'ayinka?
Akan karin albashi da ake fitarwa fitaka a yi kan wani ra'ayin mu dai ni da ina sai dai mu ce Allah mana zafi mata ya rakai saboda mu wannan kayan albashi a da shi ba shi yasa da rayuwa dai muna cikin ta kaga
eh
to ko a kara albashi ko kara kayan albashi ke tsadar kullun hawa ta ke ni dan kasuwa yau ba farashi ba shi da wani ba shi da wani yan kasuwa ba su da wani farashi yau sai ka je kasuwa ka siya abu ne ra tsari kuma sai mata sai mata ji da hamsin
to mun gode da ra'ayinka kamar muka ce muna so mu ji yadda kuke ganin wannan karin albashi zai tasiri kan waɗanda ba su ansar albashi daga Nasarawa wake kan layi
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bari
to muna jin ka
to alhamdulillah yana da matukar muhimmanci a ce ma'aikata a Najeriya su samu wannan karin albashi don kuwa samu su kusan shine samun al'umma a duk lokacin da an ce a India zai tsara walwala kasuwanni ana cinikayya kusan kowa ta da kuɗi
ya shiga nusu amma a lokacin nan ba karin ba wannan karin ko kuma ba ya albashi ba to sai ga mutane suna cikin wani hali ni dai ina goyon bayan a kara musu wannan kudi saboda samu su shine namu mun gwarin da ba mu aikin gwamnati
to mun gode lalle kai bayani daga Nasarawa bari mu je mu kwanta gora wake kallahi a kwanta gora
kalla ba sun gana magana da engineer mai jira makeri kwanta gora jahar Niger
to engineer muna jin ka
wato gaskiya ara albashin nan iya zama alheri saboda gaskiya kananan ma'aikata suna cikin wani hali to in aka ƙara albashin da wanda bai aikin da dan kasuwa duk za a ga bambancin ci gaba abin amma an bar karen ma'aikaci na asa kudin da ko wata guda ba za su nake wani ba to gaskiya kaza da kai ba sannan ga manya-manyan ma'aikata suna kwashe kudi fa ba kanani suna cikin halin ani a su gaskiya ba ta ya dace kananan ma'aikata a kara musu albashi mai tsoka wanda zai zama koyi dama ko da dai na kwana 20 haka
to mun gode daga kwanta gora kuma bari mu je Niger wake kallaye a Niger
to salamu alaikum
wa alaikum assalam muna jinka
umma mala alina shugaban kula more arewa anan dogo bisa cikin shan hodiyan Niger
muna jinka
so ba da wani da ta ga wannan cikin kuci da aka kai har albashi na kamar kananan ma'aikata su ma kare mai kasu ma su a iyali kinan wanda an ga tsara mamanya su ma ya kamata ko ba su karba albashi ya kamata su ma a ce ta musu sai da tsaro ta yi ta cikin Afrika ba Niger ko Nigeria duk kace kan kasashen Afrika ko ina karar rayuwa ta yawa to Allah ta sai ma'aikata na gode mu da America umma mallan Ali na shugaban mu da arewa
to mun gode mallan Ali daga Niger kuma bari mu je jahar Niger wake kallaye a jahar Niger
mallan dan jama'a wake kallaye a jahar Niger kamfanin boji
to muna jin
ato gaskiya albashi abin da ya kamata a ba da albashi nan
ka dan yi nisa da rediyonka ka dan yi nisa da rediyonka
eh na kauce da rediyon
to ci gaba
ba da albashi dan ba ba da albashi din gidan gidan sun ba to kuma an ka son da ta kawo Najeriya wallahi ba za ka samu yin bukatu yadda ya kamata amma lokacin da za a ba da albashi din da yake danta kuma ai ba dai kaza za ta so saboda albashin ba tsaya zai yi hannun ma'aikaci ba zai je ne hannun kasuwa da lebori kan hata an gwanda take sai an gane an samu albashi
to mun gode a maku da kuka saurari wato to bari mu koma Rijau ban mu kamala ba wake kallahi a Rijau
kamar yalda ne sanuwa ce kamar yalda ne FCC
to muna jin
ba da shara akan tsara albashi yana kiwa kara musu ya kai kaman 1990 ko 1960 amma bukatar mu mai girma duniya a yi kokari mai girma shugaban kasa a ba kananan hukumomi kudin su in ba haka ba Najeriya ba za ta samu tattalin arzikin kasa ba a ba kananan hukumomi kudi yana da kyau amma albashin nan kada ya wuce 1000 ya zama kowane ma'aikaci zai tashi da 3000 a yini
to masu sauraron mu mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
to a takaice ɗaruruwan mutane ne suka taru a tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Jamina a yau Laraba domin tarbar ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Gwamnatin ƙasar Chadi ta ce ta tattaro farar hula domin tarbar Lavrov ne saboda shi ne babban jami'in wata ƙasa na farko da ya kai ziyara ƙasar bayan rantsar da Muhammad Idris Deby a matsayin shugaban Chadi da kuma kafa sabuwar gwamnati wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin riƙon da aka kafa tsawon shekaru uku a ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka. Sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama a tsakiyar Gaza yayin da a yau Laraba suka sanar da fara kai farmaki a wasu wurare biyu. Sojojin sun ce suna kai harin ne akan wuraren 'yan ta'adda ciki har da sansanin soja da wurin ajiyar makamai da kuma wani ginin ƙarƙashin ƙasa a Dayar Albala da Burej. Mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai sosai a cikin dare. rundunar sojan Isra'ila ta kuma ce tana ci gaba da kai farmaki a kudancin birnin Rafah.
To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen lokacin da za kuma a ji cikakken rahoto kan tuhumar tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Yarrufa'i da wasu mukarrabansa da majalisar dokokin jihar ke yi na wawurar fiye da naira biliyan 423 cikin shekaru 8. Yanzu dai madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leather Gration da kuma engineer mu na yanzu Patrick Day, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.